This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballani tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima C. Jarba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauri labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Ke jama'a, assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce hukumomi sun kama mutane hudu ake zargi da hannu a harin da aka kai a wani zauren raye-raye da ke wajen birnin Moscow, wanda ya sanadin mutuwar mutane a kalla 133, kuma sun yi imanin sun nufi iyakar Ukraine. Putin ya faɗa wani jawabi da yawa al'ummar kasar a yau Asabar cewa mutane hudu na daga cikin mutane 11 da aka tsare a harin da aka kai a ranar Juma'a a babban wurin hada-hadar kasuwanci na Crocus City Hall da kuma zauren raye-raye. Ukraine ta yi kakkaso suka da cewa tana da hannu a harin, wanda reshen kungiyar ISIS a Afghanistan ta dauki alhakin kai harin a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafukan sada zumunta. Wani jami'in leken asirin Amurka ya shaida kamfanin lancin labaran Associated Press cewa hukumomin Amurka sun tabbatar da cewa kungiyar ISIS ce ta kai harin. A ziyarar da ya kai a mashigar Rafa a yau Asabar, Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce rashin barin shigar da agaji zuwa Gaza abin bacin rai ne. A nan wannan mashigar, muna ganin bacin rai da kare zuciya baki daya. Dogon layi na motocin agaji da aka toshe a gefe guda na kofofin, sai kuma yunwa a gefe guda, in ji Guterres. A cikin jawabin nasa, Guterres ya yi kira da tsagaita wuta na jin kai cikin gaggawa, sannan ya buƙaci Isra'ila ta bada damar shigar da agaji ba tare da wata matsala ba don isar da kayayyakin jin kai a duk fadin Gaza. Ziyarar babban sakataren na zuwa ne a dalilin lokacin da Isra'ila ke barazanar kaddamar da wani gagarumin farmakin soja a Rafa, inda akasarin mutanen Gaza ke samun mafaka. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na daga cikin waɗanda ke kira ga Isra'ila da kada ta kai harin Rafa. Blinken ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Juma'a a Tel Aviv don hana kai harin a kudancin Gaza. A yayin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta Haiti ke ƙoƙarin fara aiki, gamayyar ƙungiyoyin 'yan daba da ke da ƙarfi a tsibirin na ci gaba da mamaye babban birnin ƙasar Port-au-Prince, in ji wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis. Akwai gajiya sosai, mutane na fuskantar wahala mai ban tsoro. Ulrika Richardson na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mai kula da ayyukan jin kai na Haiti ya faɗa manema labarai a wani taro na hoton bidiyo daga babban birnin Haiti, Port-au-Prince. A cikin watanni biyun farko na wannan shekarar, an kashe mutane 2,500 ko an yi garkuwa da su ko kuma sun jikkata a tashin hankalin, in ji Richardson. Bugu da ƙari, kusan rabin al'ummar ƙasar Haiti na kokawa wajen ciyar da kansu, in ji ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a jiya Juma'a, inda wasu yankunan ke fuskantar yunwa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, ƙasar India ta kai wasu 'yan fashin teku na Somalia 35 zuwa Mumbai, kwanaki bayan da aka kama su a lokacin da kwamanan jujin sojan ruwa suka kwato wani babban jirgin ruwa da aka yi garkuwa da shi tare da kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su. An yi garkuwa da jirgin ruwan MV Ruwan da ke dauke da tutan Malta a watan Disamba, shi karo na farko a shekarar 2017 da aka samu nasarar shiga duk wani jirgin dakon kaya a hannun 'yan fashin teku na Somalia. Komandojin India sun shiga tare da kwace iko a jirgin ranar 17 ga watan Maris, mai nisan kilomita 480 daga gabar tekun Somalia. Sanarwar rundunar sojin ruwan ƙasa ta fitar ta ce jirgin yaƙi na INS Kolkata, wanda ya jagoranci aikin ceton, ya isa birnin Mumbai da sanyin safiyar rana Asabar dauke da dukkan mutanen 35 da ake zargi da laifin yin garkuwa da shi. Ya ƙara da cewa aikin ya kiyaye ka'idojin ƙasa da ƙasa da kuma kudirin tabbatar da tsaron teku a yankin. Daga ƙarshe ƙasar Thailand za ta fuskanci matsalar ƙarancin jama'a a nan gaba idan aka ci gaba da samun ƙarancin haihuwa a ƙasar. Mai yiwuwa ya ragu da rabi, masana sun ce dole ne gwamnati ta ba da fifiko wajen bunƙasa jin daɗin iyaye a Thailand don neman bakin zaren warware rikicin. Matsakaicin adadin yaran da mace ɗaya ke haifa a Thailand ya kai kusan 1.16 bisa ƙididdigar Bankin Duniya na shekarar 2021. Yayin da wasu kafafen yaɗa labarai suka ce adadin ya kai 1.8 a shekarar 2022.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowa zauren VOA. A yau ma dai Hamid Mahmud zai yi kokarin jin tasirin soke dokar safarar bakin haure da gwamnatin kasar Niger ta yi daga bayanan manyan baki da ya gayyato. Bari hada ku da Hamid.
Dran biyan a can baya kafin kafa dokar akwai kasashe da su ma ba su ɗauki wannan dokar ba sai Niger. Shin yanzu an soke ta, kana ganin cewa Niger ta yi daidai?
Bon, yanzu kuma a cikin wannan tayyar da muke kuma a cikin wannan muhawara ma akwai abin da muka manta kan mu fara wannan muhawara. Mun mance da cewa a Niger a yanzu a matsayin ta ne yanzu ta fita ma daga cikin sai da yawo ita. Donc kun gani wannan kuma ai deja kenan babban wani kalubale ne kuma za a samu na a gano da wai changing lamurra bisa wannan so toke doka da aka yi kuma ta hana tahiya bakin haure. Kun gani donc yanzu wanda suke yan sai da yawo kinnan dole yanzu kan a gane kamar wagga doka kamar dadinta anan cikin garin agare sai an dan dauki lokaci kadan kamar yadda sauran abokai suka ce tunda wa'ancan sauran mutanen namu wanda suke cikin kotu yanzu bangare na sai da yawo ba mu san ba su yanzu menene protocol kin da aka hauda musu wanda zai musu permitir kin su rinka boro kasashen su don su samu su shigo Niger har su samu su wuce inda za su tsaya.
Malam Bilal Afulu, za a iya cewa soke wannan dokar ya maido da martabar tashoshi?
Ya maido da martabar kowa ma. Yanzu ina zauna a Aljeshi shekara 16. Aljeshi bata samu yanci da wasa ba, bata sami shi da kudai ba, bata sami shi sai da yan alwaldik da shi ta samu yancinta. To mu muna so mu samu yanci da roko da mun duka ma wani ba Allah ba. Ba mun ki duka ma diyanmu su samu hanyar su da suka san wani abu. Shi yanzu ba yiwa a samu yanci cikin dadi. Mutane kullum suna kuka yunwa. Na gaya muku yanzu nan magan da muka yanzu nace babu yunwa, babu yunwa zancenta ma ba mu san shi ba. Allah kai ya ga mu daita.
So yake dokar ta maido da martabar tashoshi?
Ta maido martabar dan adam da kanshi, shikin shi ma ta maido mushi ma ta shafa. Yanzu da nace maka dan taga sai zo ta remota dashi ya sa mata in mutane mai ta yi gudu. Yanzu sai an biyo ta sha ayi fede rut ayi kashe fudu. Da babu wanga doka, babu wannan kashe fudu, babu ma shekaru nawa, babu ma bayar da kinci ka sai ka ce mata a saida ta. A'a, mai mota ɗin ka saida shi daga nan sai kira ni yame ta ce mota na a sake ta. To ina doka wannan wurin kenan, ni ina da kari mota ka saida ta nan kai mambar ne ko police ko gendarme ko sindika ni yame za ka samu labari a sake motar nan. To yanzu ka tare mota sai a ce ina lehinta, lehinta bata da kaza bata da kaza, tun tana da su ba ka saida ta ma. Kenan doka wannan ta maido martaba mutum ga shikin shi ma ba shiki ba mota ba, ta maido ma passenger yancin shi. Na iya kama basaje ina labar da shi nan, ina labar shi ma wanda ya gane sai ya kai ga hanya bi da ni nan wurin tasha ne ko nan gidanka ne kasan inda ka sani har in tahi to da babu duk magana ta yi ta ake shi ko na ilahi ma ba ajilihi na saboda cikin mutane na da tahiyya ta wancan jada Allah kai ya kara mai dota saboda ni ba na iya boye wa sai na daddi can zalimci akai muna hakki akai binda ake ma Allah ka dai san shi ko duk wanda yake cikin iko lokacin shi yasa binda akai abinda akai in kai na wani kai ba na bane a magana ka ba ba nso to wannan shine zalunci
yanzu tasha ta samu kuɗin shiga kenan
tana zuwa za ta ta samu yanzu fiye da haka za ta yi dai rana komba duku wannan mota 100 mota 80 take fita dawa sai ba ka mota 10 wala 20 yanzu mota 100 take fita kuma duk da fedi route da kashe komi
duk san bi ka'idodi
ka'idodi suka bi in ba ka'ida duba mai mota yanzu ya san amfani in mai kashe ta ya iya sayan taya in ya shima sai sai wata mota shi kamashin da yake ciki ya san yana samun kuɗi kamashin ya samu shi ka 200 300 400 wannan duka wanda sai dafa sai ba shi su yanzu dan caga ya zo da haukashi ya sha abubuwan shi ya zo ya kawo maka mutane ba ka san me ya kawo maka kawai ka sa ga ajihu shiga in wata ta cika ba ka san da me zai cika wai ke cikin ta wai ka kawo maka mutane to wannan shine yancin da aka samu yanzu kuma muna tamahani yanci sai ya haka zai yi haka kuma tunda mun ga aiki mun san shi ma ba mu san wanga ba da wanda aka kife yanzu nan wanda aka binne ba mu san shi ba ka san da wannan ba na ku bane to ni in nemi ku magana nan in ce kullum ku dinga kai magana ta inda take wallahi shi ne babban rasuwa wannan ikon da aka yi Nigeria da karamin shakki yana kama Imam Bature da shi ake magana saboda can abinda za a zawa na Bature kai ba Nigeria da wani yabo ne kai amma ban ganin Bature tace ka taba ganin dokar da aka ce kakku ka abinci ka sako sai turai ugwayen ka nan ka kakkunun ka nan wace iri zuciya ce gare ka nan zuciya biyu gare ka ga kirji kuma na biyu na munafiki ne kawai ba na gaskiya bane
turawa ai ba za su so wannan safarar bakin hauren ba zuwa kasashe
inda suna son ta sa zuba muku kudi mu lokacin nan ba nan ake za a ba mu ana ba mu raguna don mu gwada mu hana safarar baki an ce an yi kudi in caga ana ci miliyoyin da mu kuma ana a zo aboka rago fudu rago biyar a ce wanga shine hakkinka a tambaye ana koyana duk abin da aka ma mutane sai Allah kuma mutane sai su ake da zufa su ta jini ba mata zufa ba ta ruwa
to malam bilal zamu da Musa a shawarce wace shawara ce yanzu kake gani ya kamata a kullo da ita domin wannan soke wannan dokar
to shawara da zamu bada shine kamar yadda muke magana shi dai komai a danganta shi ga wajen doka yanzu mu abinda muke shawartawa a huddo doka wanda za ta tsara wannan aikin na tafiya sai an tsara komai a ce ga shofar ga abin da ya kamata can ta yi ga yadda ya kamata a kai su wannan mutanen ga inda ya kamata a kai su ga wani ne ya kamata doka ita an doke ta kuma shin wani abubuwa ake wanda a ce kowa ga tsarin bala kowa ga tsarin da ake tsara mishi bi sai a daman zamani a yake sai a bi doka to sai a ce in an yi kazakin haka kin shine mafita su ma an yi nan kaza shine mafita in an yi haka haka shine mafita kinan mu tunanin mu a tsara doka wanda za ta tsara wannan to aikin na to aik ko tafe wala
Abdurrahman turawa ko kuma Abdurrahman Biyan a can baya kafin kafa dokar akwai kasashe da su ma ba su dauki wannan dokar ba sai Niger shin yanzu an soke ta kana ganin cewa Niger ta yi daidai
eh bon yanzu kuma a cikin wannan tayyar da muke kuma a cikin wannan muhawara ma akwai abin da muka manta kan mu fara wannan muhawara mun mance da cewa Anjishar yanzu a matsayin ta ne yanzu ta fita ma daga cikin sai da wuta donka kun gani wannan kuma ai da sha kenan babban wani kalubale ne kuma za a samu na a gano da wai changing lamurra bisa wannan so toke doka da aka yi kuma ta hana tahiyya bakin haure kun gani donka yanzu wanda suke yan sai da yawo kinan dole yanzu kan a gane kamar wagga doka kamar dadinta a nan cikin garin agare sai an dan doki lokaci kadan kamar yadda sauran abokai suka ce tunda wa'ancan sauran mutanen namu wanda suke cikin kotu yanzu bangare na sedeyawo ba mu san ba su yanzu menene protocol kin da aka hauda musu wanda za mu su permitir kin su rinka boro kasashen su don su samu su shigo Niger har su samu su wuce inda za su daya
to Yusuf Ahmed shin taya kake ganin ya kamata a yi gyara a cikin wannan dokar
doka soke doka bai da illa ko kada yanzu yadda mutane za su ta yadda ayyukan nasu ne cikin shi ne ake iya samu illoli da dama mu yanzu fatan mu su masu doka bakin haure kasi sakaci har aje ana wasa da rayuwar bil adama cikin sahara kenan babban sarin da zai kamata a doka ya shafi su yan caga da hukumomi su yi sari ya kamata zamani kamata su yi na musamman su faɗi duk matsalolin da aka taba samu bisa kan fatauci kuma a ga matsalolin wacce har yanzu sabuwa ya kamata a bi domin a ga an kauce musu shine shawarar da muke iya badawa a sa sari na musamman wanda zai bada dama a kai mutanen nan cikin koshin lahiya ba tare da an salwantar da rayuwarsu ba cikin sahara insha Allah
to jama'a nan muka kawo karshen wannan shirin na zauren VOA
duka mun kawo karshen wannan shirin da muka kawo muku daga jihar Agadez na kasar Niger inda muka ji shawarwari da mahalarta zauren suka kawo kan yadda za a gudanar da mu'amala a kasar bayan soke dokar safarar bakin haure makon gobe za mu shiga kasar Kamaru a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya hada shirin sai Fiona wa Mai Nandu da ta daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya Yau za a ji ansar wata tambaya mai cewa VOA Hausa kwanakin baya mun ji gwamnatin Najeriya na neman kasashen duniya su yafe mata bashin da suke binta dan haka dan Allah ku tambaya mana malamai cewa shin idan kasashen suka ce ba su yafe ba in mun je lahira talakawan Najeriya ne za su biya wannan bashin ko shugaban kasa masu tambayar Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aishan Usaini Dangota Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wa Chakal da Maimunan Aliku Auta Kafinta Yelwa sai kuma wannan wai shin wani irin mai ne jirgin sama ke sha masu tambaya Musa Ishaq Bauchi to bari mu fara da ansar tambayar nan mai cewa tsakanin talakawa da shugaban kasa wa zai biyo bashin da kasa ta ci idan ba a biya ba har aka tafi lahira idan masu tambayar da ma sauraron masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da muka samu daga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda yace
ko jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci kamar yadda dai masu tambaya kamar su Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aisha Usman Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wa Chakal da Maimunan Aliku Autan Kafinta Yelwa tare da shi Ado Salati goma ga Annabi Rijau suke tambayan to alal hakika abin da ya shafi bashi wanda ya shafi hukuma to wannan bai shafi daidaikun mutane na kasa ba wato talakawa kenan sai dai ita kasar ce misali bashin nan an ci da niyyar za a yi wani aiki kuma ta hanyar yarjejeniya kamar yadda aka saba tsakanin kasashen duniya ko kuma wasu cibiyoyi na musamman da ke bada basu suka wa kasashe a duniya to wannan idan Allah ya sa ita gwamnatin kasa wacce ita take wato rike ta kuma ke jan akalar dukkan dukiyar da kasa ta mallaka tun daga abin da aka sani abin da ya shafi dukiya ta tsabar kuɗi da kuma dukiya ta ma'adanai da kuma dukiya ta amfanin gona da kuma dukiya ta man fetur musamman wanda muke tinkaho da shi a kasar mu Najeriya. To ai duk yadda aka yi shi talaka na kasa in aka ciwo bashin, to in bashin ya zamo ya tike ba a biya ba har shi ya mutu, to Allah ba zai tambaye shi wannan bashi ba, saboda da sunan kasar aka ci kuma kasar tana nan, sannan kuma ma'adanan kasar suna nan, kuma su wancan kasa ko cibiyoyin da suke bada wadancan basu suka su ma suna nan. Don haka haƙƙin biyan wannan kasa ko da su shugabannin da suka ci bashi a wannan zamani wato sun koma ga Allah, ma'ana sun mutu sun koma ga Allah, to bashin da yana nan. Don haka wasu shugabannin waɗanda za su maye musu bisa yarjejeniyar da aka yi wajen karɓan bashin, ƙasar ake bin bashi ba wani mutum guda ɗaya daga cikin ƙasan ba. Kai ko da ma shi shugaban da ya ciwo bashin ne, misali yau ya bar mulki kuma yana raye, to in an zo batun biyan bashin ba shi za a kama ya biya bashin ba, a ƙasar ce. Don haka ko a shari'ar musulunci babu yadda za a yi a tuhumi wanda wani ma an ka tambaye shi menene bashin bai sani ba. Kuma yawanci ai bashin da ka samu ma ba ainihin zunzurutun kuɗi ne tsaba ba, sai dai misali a taimaka muku da wasu abubuwa waɗanda darajar su ya kai na kuɗi kaza, balle a ce inda a ce kuɗi ne da kuma yardar ku bisa amincewar ku gaba ɗaya kuka sa hannu, sannan kuma da aka kawo kuɗin sai aka rarraba kai ga naka kaso kaza ne, wancan ga nasa kaso kaza ne. To idan lokacin biya yayi ba makawa, dole sai kun hada waɗannan kuɗaɗe yadda kuka raba, sannan ku dawo da shi ku biya masu waɗannan bashi da suke bin ku. Amma abu ne wanda ya shafi ƙasa, don haka al'amari na daula wato ma'ana na ƙasa yana ƙarewa ne akan ƙasa. Don haka ko shi shugaban kamar yadda muka yi bayani wanda ya ci ko aka ciwo bashin a zamaninsa, ko da waɗanda suka sa hannun suna raye amma sun bar kan karagar mulki, don haka yanzu tuhuma ko kuma nemo waɗannan haƙƙi na basussuka ba su za a tambaya ba, gwamnati mai ci ita za a tambaya. Ita ma in ta zo ta kau, ko da an yi gwamnatoci 20 ne ko 30 ko 10 ko ƙasa da haka, to su waɗannan gwamnatocin za a tambaya. Amma talaka wanda yake shi watakila ma an ciwo bashin bai san me aka yi da shi ba, bai amfana ba daga wannan bashi, don haka bai da wani muhalli wanda za a tuhume shi ko a shari'ar ƙasa da ƙasa ta shari'ar duniya kenan, balle shari'ar Allah a ce cewa ya biya wannan bashi din. Bashin da aka sani kawai mutum zai biya tsakaninsa da mutum ne, ko tsakaninsa da wasu jama'a, ko kuma tsakanin shi da wata cibiya in shi ya ciwo bashin shi da kansa, wannan shi ya sani, shi ya sa hannu ya bisa yarjejeniya, kuma shi ya amfana, don haka shi za a tuhuma. In ko bai biya ba har ya koma ga Allah, to abin da ya bari na ainihin wato dukiyarsa wajen rabawa magada, to ba a raba wannan dukiyar tasa ma magadansa sai in an biya bashi, kamar da Qur'ani Allah yake gaya mana cikin suratul Nisa'i cewa duk wasu rabe-raben da za a yi na gado sai ka ji Allah ya ce tusuna biha aw daynin, wato abin nan a cika wasiya da kuka yi wasici da shi ko kuma bashi wanda ake bin ku. Inda mutum zai mutu ana bin sa bashi, ya zamana kuma ya bar magada, to sai aka zo wajen biyan bashin nan ba za a raba gadon ba sai an biya bashi. Da aka zo wajen raba abin nan biyan bashi, sai bashin nan ya haɗiye ya cinye dukkan abin da ya bari, hatta ma bai a gama biyan bashin ba. Don haka su maimakon su yi gado su magada, yanzu ya rage na su sai su sake hada kuɗaɗe kuma su sauke masa nauyin bashi da ke kansa. Don haka bashi tsakanin mutum da mutum, ko tsakanin mutum da wata cibiya kamar banki ko wata ƙungiya da suke bada bashi, ya ciwo bashi to shi zai biya. Amma bashin da ƙasa ta ci ba a tuhumar talakan ƙasa, ko da a nan duniya ne balle kuma a lahira cewa ya biya. Alabashi kamar yadda muka yi bayani, su jami'ai da kuma hukumomi da gwamnatoci su za su biya, don abu ne wanda yake na ƙasa da ƙasa ba tsakanin mutum da mutum ba. Muna fatan Allah ka yaye mana bashi, ka raba mu da bashi, kuma ka nufe mu da biyan bashi kafin mu koma gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Sai kuma ansar tambaya kan man da jirgin sama ke sha. Idan Malam Musa Ishaq Bauchi da Abubakar Yakuba da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari ya samu a lokutan baya daga Alhaji Adamu Ahmad Arena, chairman din kungiyar Ipman, lokacin da aka yi tambaya makamanciyar wannan. kamar yadda aka yi a lokacin. Yanzu ma bari in barku da Mustapha da Alhaji Arena.
Farko suna da kuma adreshi.
Sunana Adamu Ahmad Arena.
Matsayi ba.
Chairman na Independent Petroleum Marketers na Mina Depot.
Na'am. To tambaya ne masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka suka yi musamman akan man jirgin sama. Suna tambaya ne shin yaya man jirgin sama yake da farko?
Man jirgin sama wani abu ne da ake samun sa a cikin mai shi kanshi ko in ce a cikin crude. Crude oil in an hako shi ka san ana zuwa da shi refinery ne, in an kai shi refinery a yi refining. A tace a samu petrol, a kuma tace shi a samu diesel, a kuma tace shi a samu kananzir, sannan a tace kananzir kuma a samu man jirgi.
Okay, to shi man jirgi ba daban ake hako shi ba kenan?
A duka a cikin crude ake samun shi, a cikin crude ake samun shi, babu wani hako shi daban.
To meme bambancin shi da mai na mota?
A bambancin shi kenan, ai kaga shi yana da is lighter.
Okay, bai da nauyi.
Bai da nauyi shi, bai ma kai nauyin kananzir ba, tunda kaga sai an tace kananzir ne ake samun man shi. Shi yasa ake ce mishi aviation fuel ko kuma ace mishi airplane kero. Daga kananzir ne ake tace shi sannan a samu wannan aviation fuel din.
Wato shi sai an cire kananzir daga cikin kananzir.
Kananzir daga cikin kananzir. Wanda in an cire kananzir, to a cikin kananzir din in ana so a tace kuma shi za a tace shi yau a samu wannan man jirgin sama.
To shi a tsarin sai da shi yake ga jirage, shi ma su suna da gidajen mai ne kamar yadda masu motoci
suke da gidajen mai kamar yadda motoci suke da shi. Amma kamar multinational companies irin su Con Oil, irin su AP, irin su Wando da sauransu, in ka lura zaka ga in ka tashi shiga jirgi zaka ga yan trucks din su kanana sun dan je jikin jirgi da pipe din su suna refueling na jirage. To yawancin su sune ke amfani, suke sayan shi, suke saidawa kuma.
To shi a tsarin farashin shi yake kaman shi ma yadda ake saida mai wannan haka.
Farashin shi yanda ake saida mai haka su ma suke saya. Kuma ya danganci lokaci. In ya yanke sai da kama. Yadda ka samu kuma kaga shine kai ma zaka saida.
To yanzu yana da tsada ko ku arhaki?
Kai kuma yanzu arhani yake kake ganin an baka jirgi a ce sai ka biya wata kusan 150,000 daga nan zuwa Kano sai ka bada 60 ko 80 wata sa'a. To a inda suna samun shi da sauki, dole shi kanshi jirgin abin ganshi flat din shi sauki.
Kamar kai yanzu kanka haka, idan kana so ka fara sai da man jirgi ya zaka yi?
Sai in koma NNPC in nemi yanda suke yi. Dole zaka koma NNPC ne ka nemi guidelines din su na saida man jirgi. To kaga kuma ba za ka saida man jirgi a filling station ba, sai dai ka koma ka gina tank farm a jikin airport. To a sanan ne za su iya zuwa su requesting suna son liter kaza na man jirgi, sai ka dauka a motar ka kai ka je ka zuba musu, su biya ka kudin ka. Kuma ma kafin su je su zuba maka aika ka ba su kudin su. Sai dai kuna da wani shiri ne na daban, kuna da irin wannan interrelationship din. So sai su ce ka kawo musu, ka kai musu, bayan ka kai ko lita nawa suka sha sai kai musu transfer din kudin su. Wannan kuma wani abu ne daban.
Kenan tsarin sai da shi yafi wangana ko wahala ke?
Ha, ba zan iya cewa ba tunda ban san yanda ake yin shi ba. Ko mu din ma ai sai ka bi ta NNPC. Ka bi daki haka kai ga yadda zaka zo ka iya sai da petrol. To su ma haka din ne, sai ka bi ta NNPC, ka bi ta DPR, duk ka bi dai wurare da yawa. A kaga ko gas shi ma dole sai ka bi ta NNPC ka nemi wannan, sannan ka dawo wurin DPR su baka license sauran su.
Allah ta yi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da Alhaji Adamu Ahmad Arana da wakilin mu Amina Mustapha Nasir Batsari da producer mu Julie Lesz Gresham da kuma engineer mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai.
Ta gaida Ibrahim Garba.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sir Phil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da Fiona Wamayi da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ne Muhammad Hafiz Baballe ya cewa ku kwana lafiya.